Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 20 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiya da kuma tsaftar baki wanda ya yi daidai da jiya Laraba. A dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsafta da lafiyar baki ta Najeriya, Comrade Yasinu Khalil, inda ya fara mana bayani kan wannan rana.
Rana ce wadda muke kira da World Oral Health Day. Rana ce ta musamman wadda ake kula da tsaftar baki. Irin wannan rana akan yi wannan murna, ana farin ciki, ana fadakar da al'umma amfani da kuma kula da tsaftar bakinsu, saboda rashin tsaftar baki rashin tsafta ce ta jiki gabaki ɗaya. Abubuwan da muke yi a irin wannan rana, idan ta kama, muna yin free dental service, abinda muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar da ke wannan ƙasa da ma jihohinmu gabaki ɗaya. Akwai kuma karantarwa da fadakarwa da muke yi ma al'umma, musamman mutanenmu na karkara da ma mutanen da ke zaune a birane, domin yadda ake kula da tsaftar bakinsu. Mukan karantar da mutane, mu fadakar da su, mu wayar musu da mu fadakar, mu tunatar, mu kuma lurar da su akan yadda ake kula da tsaftar baki, tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin, da ma so nawa ake wankin bakin, da kuma illoli da rashin wankin bakin ke haifarwa.
To kamar wasu irin aiki ne ake yi kyauta a rana irin wannan?
Gabaki ɗaya wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, a jihohi 36 gami da Abuja, mukan yi wannan aiki. Kuma kowace jiha kake, akwai wakilanmu, akwai ma'aikata, suna faɗakar da mutane ana wankin baki kuma ana cikon haƙora. Idan mutum ya zo da hauri ne ya yi rami, akan cike mai shi da duk dai wani abu wanda zai taimaka ma mutum. Idan ya zo asibiti za a yi mashi kyauta, makin ka biya kuɗi. To a irin wannan ranar muna yin shi kyauta domin mu nuna ma mutane fa'ida da muhimmanci da amfanin kula da bakinsu. Rashin kula da tsaftar baki yakan haifar da ciwarwata da dama, wanda babu lokacin faɗin su gabaki ɗaya, amma zan ɗan faɗi ko uku ko huɗu. Akwai abin da muke ce ma halitosis, ma'ana warin baki. Wannan yakan faruwa ne ta sanadiyar rashin wanke baki akai-akai. Akwai abin da muke ce ma xerostomia, ma'ana dry mouth. Shi wannan kuma akwai halittar da Allah ya cikin bakin mutum wadda ke haifar masa, ma'ana wadda ke producing saliva, ma'ana yawu kenan. To wannan xerostomia, abin da ake nufi da shi, sai bakin ɗan adam ya bushe, shi ma duk rashin tsaftar baki da shi. Akwai abin da muke kira periodontitis, shi kuma yakan ɓata, ma'ana jinjiba ko tissues, soft tissues da a cikin bakin mutum, tare da ɓata ƙashin da ke taimaka ma haƙora wurin tsayuwa. Akwai shi kan shi gingivitis ɗin, wanda za ka ga dasashin mutum ya yi kumburi ko ya yi ja ko yana fitar da jini da sauransu dai. Takenmu na bana shi ne happy mouth, happy body. Kaga farin cikin bakin mutum shi a farin cikin jikin ɗan adam, ma'ana jin daɗin bakinka shi ne jin daɗin jikinka. Don idan bakinka bai da daɗi, ba za ka ji daɗin jikinka ba.
To shin da brush da man wanke baki ne kaɗai ake iya wanke baki?
Wankin baki ba da brush ɗaya ake yi ne ba, ana yi da chewing stick. Abinda ake cewa chewing stick shi ne aswaki, miswak kenan. Yin aswaki bai hana ka yi wanke bakinka da brush. Brush shi ne abin wankin baki. Toothpaste kuma makilin, wanda mutane ke yawan cewa makilin, to makilin sunan kamfani ne. Man wankin baki shi ne abinda ake wanke baki da shi, a haɗa da wannan brush ɗin. Ana amfani da man wankin baki da brush a wanke baki so biyu a rana, ba so ɗaya ba. Kafin mutum ya kwanta bacci, bayan ya gama dukkan abin da yake yi, ana son ya wanke bakinsa kafin ya kwanta. Bayan kuma ya tashi, ba buƙatar ya wanke bakinsa. Abinda kawai ake so ya gunda ruwa a bakinsa, ya kuskura, ya zubar, sai bayan ya ci abinci ya wanke bakinsa. Musamman irin wannan wata da muke ciki na watan Ramadana, ga masu yin azumi, za ka ga wasu ba sa ma wankin baki, saboda suna dogaro da wani hadisi da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, cewa warin bakin mai azumi ya fi turare ƙamshi a wurin Ubangiji. To warin bakin mai azumi a nan ne, a kaga akwai, ba wai ana nufin wari wanga wanda mutum baka iya matsaya kusa gare shi kana magana ba, saboda zaka ji ka takura. Musamman iyali, zaka ga iyali suna yawan kawo korafin mazaje, cewa bakunan mazajen suna yana wari, ba sa iya jin daɗin mu'amala da su. Iyali ba ɗaya ka shigo cikin al'umma, ka zo cikin mutane, bakinka na wari, zaka ji kai kanka ka tsare kanka. To ba sai ma an ma magana ba. To ana da buƙata sosai a irin wannan wata na azumi, a zanke wanke baki so biyu a rana. kafin a kwanta bacci a wanke baki. Idan an tashi an yi suhur kuma a wanke baki, ma'ana an dauki azumi kenan, shi ma a wanke baki. Kuma mutane sukan yawan korafi cewa in sun wanke bakin su sukan ji abincin, sukan ji yunwa, shi yasa ba sa ma son wanke baki da safi. To abin da ke haifar da hakanan shi man wankin bakin ake cika, ma'ana akwai adadin da ya kamata a zuba shi akan brush kenan. To amma sai mutane su cika man wankin bakin, ana zubawa ne kamar girman kwayar gida ko wake a saman wannan brush din na wankin baki. Yana da yakinin cewa idan mutum ya umhani da wannan ya wanke bakinsa, ba zai ji komai a cikin cikin sa, balle har ya ce ya sashi jin yunwa. Saboda shi sinadarin man wankin baki yana dauke da wani chemicals wanda yakan sa a ji yunwa idan an zuba shi da yawa. Ba a san cikawa, hasali ma in ka cika zai haifar maka da wata illa wadda kai kili baka sani ba.
To shin menene ma amfanin wanke baki idan mutum zai kwanta?
Wato akwai wata halitta da Allah ya yi cikin bakin dan Adam, ana ce mata Streptococcus mutum, wa'ana wata bacteria ce, wata kwayar halitta ce. Ita wannan kwayar halittar lokacin da mutum zai kwanta bacci, lokacin da take tashi, ka ci tuwo ko imami da safe, ka ci shinkafa da wake da rana, da murici ka sha ki da kunun tsamiya, ka zo da dare ka ci tuwo ko ka sha tea ko ka ci indomie, to kuma ka kwanta baka wanke bakin ka ba. To ita wannan halitta da muke ce ma Streptococcus mutum bacteria ce, ita kuma lokacin take tashi sai ta ci dan abun da ka raga wanda ya lallake maka, wanda ya dambare maka a baki baka wanke ba. Idan ta ci wannan abun, ita kuma za ta yi depositing, wannan depositing din za ta yi shine za ta haifar maka da illa, da za ta jawo maka matsala. Bakin mutum ya fara wari, in ya dansa ya tsansa akan farcen sa na akaifa, ya karkaro hakuran sa, za ka ga wani abu fari-fari haka, wani da dan lamne-lamne haka. Daga nan wannan abun shine ke haifar da matsala da ma ba a sa rai ba ta baki. Da daddare yana da fa'ida, yana da matukar muhimmanci sosai. In baka wanke ba, to zai haifar maka matsala sai ka je asibiti. Daga nan zaka fara jin sensitivity, in ka sha ruwa zaka ji hakoranka gaba ɗaya suka. Iska ma dai idan ya hure ka a hakora, zaka ji bakinka gaba ɗaya bai da dadi, zaka ji kamar dai alamun rashin lafiya ne. Shi yasa kowane lokaci muke fadakar cewa idan kana lafiya, ana da bukatar ka zo asibitin hakora duk bayan wata a shekara so biyu kenan. Idan ka zo in kana lafiya kenan. Amma idan baka da lafiya, kaga ba bukata a baka lokaci a ce ka zo bayan wata shida. Amma idan lafiya ka kalau, baka jin komai a bakinka, to muna da bukatar ka ziyarci asibitin hakora domin a diba lafiyar hakoranka. Me zai yiwuwa akwai abun da ka damu hakoranka wanda kai baka sani ba? Sai in ka zo, akwai kalan mashin da ake amfani da su ana examination na hakoran mutum. Daga nan za a ba shi shawarwari in akwai wata damuwa ma a yi maganin ta kafin ta girma. Idan kamar ka ci goriba ko nama, idan ya rike maka a hakora ora tsakanka na hakuranka, ba bukatar ka kariyo tsintsiya ka sa a tsakin kiyar hakuranka kana cewa wai zaka cire wannan abun da ya laki maka hakora. Akwai abun da muke cewa dental floss, wanda an kaida da shi isoil hygienic, yana da tsafta, dan package ne kamar kwara 50 a cikin package din. Zaka dauko kwaya daya, duk inda wani fibers na nama ya shige maka a tsakiyar hakuranka, zaka iya sa wannan dan zaren ka sa shi ka fitar da shi ba tare da ka ji wahalar komai ba. Kuma zaka dauko abunka ka wanke kamar ka aje, dama brush ba zai iya fitar da wannan abun da ya makale ba. Shi yasa aka zo da
Shin mutum zai iya amfani da tsinken sakace idan bai samu wannan zaren ba da kake magana?
Toothpick yana haifar da matsaloli da dama a hakoran dan Adam, yana haifar da tooth pocket, rami, kuma yakan sa dasashin ya zaizaye, ma'ana ya yi damage ko in ce ya lalace ne. To duk lokacin da ka dauko toothpick ka ce zaka cire wani abu da ya lake maka a hakora ko nama, toothpick ice ne, tere shi an mai tsini. Wannan tsinin da ka dauko ka saka a cikin hakoranka, zaka ga wannan tsinin ya kabuka dina ganin sa. To ba kai tunanin ina yake, yana nan ya shige maka a tsakiyar hakoranka ko kuma a cikin dasashinka, wanda hakan zai haifar maka da illa wadda ta fi wadda ma da ma baka yi shi ba.
To shin ma farin hakori ne yake nuna cewa mutum yana kula da hakorinsa?
Dama shi Allah ya halicci mutane kala daban-daban. Normally abinda mun ka sani, idan ka ga mutum fari, to zaka ga hakoransa ilik. Idan kuma ka ga mutum baki, to zaka ga hakoran shi fare tas. Haka normally likitoci sun ka lissafa wannan. To idan kana baki, hakoranka farare, kaga ba bukatar ka canza su zuwa wani kala. Amma idan kana fari, kaga hakoranka milik, sai kaga kamar hakoran dan uwanka ko abokinka ko abokin zamanka sun fi naka haske. To sai kaga kai ma ya za a yi naka su yi hasken. To ba za su yi haske ba, naturally haka Allah ya yi, babu abin da zaka samu su kuma su canza. Hasali ma wurin ka je ka canza su zaka iya ji illa ta kanka. Akwai abin da muke ce ma bleaching na hakora. Wasu kuma za ka ga normally hakoran su farare ne, amma saboda rashin wanki cewa sun dushe sun koma wani kala ko milik ko baki haka. To irin wannan akwai duk abin da muke sawa mu wanke mu dawo da su normal halittar da Allah ya maka kuma mu baka shawarwari mu sanar da kai mu tunatar da kai ko in ce mu fadakar da kai akan ya zaka ci gaba da kula da tsaftar bakin don kauce ma irin wannan matsalolin.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya.
Ana ta wani kari ba ana rawa kuma.